Rashin albashi mai kyau da rashin cikakkiyar kulawa da walwala da kare haƙoƙin ƴan jarida a Najeriya na daga cikin ƙalubalen da ma'aikatan aikin jarida da yaɗa labarai ke fuskanta a ƙasar. Ko da yake masu ruwa da tsaki a ɓangaren sun daɗe suna gwagwarmayar wayar da kan hukumomin ƙasar game da muhimmancin samar da tsarin da ya dace ga ƴan jarida, a iya cewa har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Kwamarar Muhammad Garba da ke zaman tsohon shugaban ƙungiyar ƴan jarida NUJ ta Najeriya kuma kwamishinan yaɗa labaru na Kano a yanzu ya yi tsokaci game da wannan batu.
Dole ne mu tsaya mu yi tunani, na ɗaya ƙungiyoyinmu su tabbatar da cewa an ƙara albashi ɗan jarida da muke da shi a Najeriya baki ɗaya. Kuma wannan ya riga ya zama ƙalubale, ba wai ina tunzura ƴan ƙungiya ba ne, amma dai ni na riga na san cewa lokacin da nake shugabanci mun yaƙi irin wannan ƙalubale da ake fuskanta a kafafen yaɗa labarai. Akwai kafafen yaɗa labarai da na sani masu zaman kansu wanda albashinsu bai kai ma 20,000 ba da ake ba ɗan jarida a Najeriya. Duk ɗan jaridan da ya rasa rayukansa zai zama abin tausayi. Za a ga cewa ƴaƴansa da iyalinsa sun shiga wani hali mawuyaci.
Ne dai kwamishinan labarun na Kano ya ce gwamnatin jihar na yunkurin samar da tsarin albashi na musamman ga ƴan jarida a jihar ta Kano.
Muna nan mun fara tsari na musamman inda za mu tabbatar da cewa an bambanta albashin waɗanda suke aikin jarida a kafafen yaɗa labarai da sauran ma'aikata. Muna nan muna tattaunawa da ƙungiyar ƴan jarida ta Najeriya da ƙungiyar editoci ɓangaren jihar Kano.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana a fannin aikin jarida da yaɗa labarai ke sharhi akan ƙalubale da kuma damammakin da annobar COVID-19 ta haifar ga kafofin yaɗa labarai a Najeriya da ma sauran sassan duniya.
Yayin da ake wannan zaman gida ko kuma rufe garuruwa, mafi yawancin kamfanoni sun rufe, saboda haka tunda ba su aiki dole ne kuma tallace-tallace za su tsaya. To wannan ya kawo matuƙar barazana ga su kansu gidajen yaɗa labarai, wanda ya kai ga cewa waɗansu daga cikinsu sun tsaida waɗansu ma'aikata ko sun rage ma'aikata ko sun rage yawan awowin da suke yi ko kuma sun rage albashi. To wannan shi kuma yana da tashi illa wajen irin yanayin labaran da za a samu da kuma tsaftace kanshi labaran. To dole ne kafafen yaɗa labarai su tashi ne su dubo waɗansu hanyoyi da za su iya samun kuɗaɗen shiga. Idan aka yi la'akari da cewa shi ita wannan cuta ta zo kuma ta buɗe wasu kafafe, musamman kaga ɓangaren lafiya, ɓangaren ilimi da ɓangaren wannan kafafen sadarwa na zamani, akwai hanyoyin da za a bi a samu kuɗi da su.
Malam Adamu Ladan kenan, General Manager Radio Vision FM a Kano, a makalar da ya gabatar a yayin taron lecture tunawa da marigayi Malam Umar Sa'idu Tudunwada, mataimakin shugaban ƙungiyar editoci ta Najeriya kuma guda cikin ƙwararrun ƴan jarida a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.